أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Lahadi, wanda yau 18 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 9 ga watan 4 miladiya 2023. Jiya mun kammala suratul Zukhruf, yau kuma cikin taimakon Allah za mu soma suratul Shura, abun suratul Duhan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura da wa'innan harufa guda biyu, ha'un da mim, sai ya ce wal kitabil mubin, ina rantsuwa da littafi mai bayyanawa. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, lallai mu mun saukar da shi a cikin dare mai albarka. Inna kunna mundirin, tabbas mu mun kasance masu gargadi. Fiha yufraku kullu amrin hakim, a cikinta ne ake fayyace dukkan al'amari na hikima tabbatacce. Amran min indina, wannan fayyacewa ce daga gare mu. Inna kunna mursalin, tabbas mu mun kasance masu aika sako ko ƴan sako. Rahmatan min rabbik, jin kai ne daga ubangijinka. Innahu huwas sami'ul alim, tabbas shi ne mai zuzzurfan ji, mai zuzzurfan ilimi. Rabbis samawati wal ard, shi ne ubangijin sammai da ƙasai. Wama bainahuma, da abin da yake tsakaninsu. In kuntum muqinin, in kun kasance masu sakankancewa. La ilaha illa hu, babu abin bautatawa da cancanta sai shi. Yuhyi wa yumit, shi ne yake rayawa kuma yake kashewa. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, kuma shi ne ubangijinku, ubangijin ubanninku na farko. Wannan ayoyi da muka gani da dama daga cikin usulubi irinsa ya gabata a cikin sauran surori, kamar yadda muka gani ita wannan sura, suratul Duhan, ta fuskan saukar da surori. Ita ce sura ta 66 kafin ita suratul Az-Zukhruf wacce muka wuce. Ma'ana Az-Zukhruf ita ce ta 62, ita wannan da muke ciki ta 63 ta gobe aljafiya ta 64 yadda suke rubuce a cikin mushaf to wahayin su ma haka yake ainihin ta fuskar tartibi sai dai kuma in zaka lissafo daga albakara zuwa ainihin ita zaka karshe sura ta 44 wannan ta daga cikin alhawamim as-sab'a mun yi suratul mu'min ko da ke kun fi sanin ta da suratul ghafir sannan suratul fussilat sannan muka yi shura muka yi az-zukhruf yanzu gashi ad-duhan daga nan sai al-jafiya sai al-ahqaf sunan alhawamim as-sab'a wato ainihin muna cewa he baye bakwai ma'ana hamim hawun da mimu tare da cewa ita shura an ƙara ayyin sin qaf to wannan sura kamar yadda za mu gani akwai sabanin malamai na addul ayi masu lissafa adadin ayoyin alqur'ani shin wannan sura ayoyinta nawa ne a wajen mutanen makka da mutanen madina da mutanen sham ayoyinta 56 ne a wajen mutanen basra ayoyinta 57 ne a wajen mutanen kufa ayoyinta 59 to duk wannan bambancin ba wanda ya kara harafi ɗaya ko ya rage harafi ɗaya bambanci ne na wurin tsayawa da kuma wucewa misali yanzu kun ga hamim a wajen mutanen basra da mutanen kufa aya ce mai cin gashin kanta amma a wajen mutanen makka da madina da sham ba aya ba ce mawagafi ne to kaga kenan yanzu su wa'ancan mutane na basra da na kufa idan aka ce hamim za su ce aya ɗaya kenan a wajen mutanen makka da madina da sham su kuma ba a yi aya ba dole sai an je ƙarshen wani kitabil mubin sannan aka yi aya ɗaya a wajensu saboda haka wannan ya samo asali ga masahib da aka rubuta guda 7 or 6 aka tura birane lokacin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yadda kun ga ya sa a rubuta wa'annan almasahib manya-manya wanda aka tura birane yadda aka rubuta su ba maganan digo da zai bambanta maka sinun ko kafin ko fa'un sai dai ka ga dungu ba za ka iya gane ba'un ko ya'un ko ta'un sannan ba wani maganan waƙafi ballantana aya kowane sahabi da aka tura shi da wannan kwafi na mushaf zai koyar da mutanen wannan gari gwargwadon yadda ya ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ya ji manzon Allah yana ta tsayawa a lokacin karatu waje kaza to shi a wajensa wannan wurin aya ne wanda shi kuma abin da ya ruska ba a tsaya ba a wajen to wajensa shi ba aya ba ce ba to wannan shi yasa aka san bambancin lissafin adadin ayoyin bismillahir rahmanir rahim hamim wannan hawun da mimun ɗaya daga cikin harufa ne guda 14 daga cikin harafi 28 mana da huruful hijaiya 28 to sai ya zamo rabin su daidai 14 su ne aka bude waɗansu surori da su ana kiransu fawatihus suwar ko alhuruful muqatta'a mu kuma a yarenmu na makarantar allo muna cewa kuraman bakake me yasa aka ce masa kuraman bakake domin ba fataha ba kasara ba dhamma ba dauri yauwa sai dai ka furta su yadda aka lakanta maka kuma duk iya larabcinka da za ka je ka dauki mushaf in dai ba malami ya goya maka ba to sai ka yi kwaba wajen furta su ana faɗa mana akwai wani daga cikin profesoshi ko ka ce farfesoshi don wanda sai a ce farfesu a ce profesan arabiya ya zo karanta suratul a'raf ya ce almas alif lam mim sad haka ce to sai ce almas kaga wannan shi nuna ba a gumma da me ne ba shi dai ya ga haka a rubuce ya san huruful hijaiya ne karanta haka to almuhim su wa'annan harufan haka ake fadin su alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra alif lam ra haka suke kuma magana mafi rinjaye a wajen malaman tafsiri shine Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san abinda ake nufi da waɗannan harufa waɗansu suna yin kirinki su ce ai ana nufin kaza da su yanzu misali akwai wanda suke cewa wai daga cikin sunayen manzo alaihi salatu wasalam akwai faha saboda an ce faha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa to ai kenan da sai mu ce sauran harufan ma kenan sai su sunayen manzo alaihi salam don an ce yasin wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin to sai ya zama innaka kai yasin din lamin al mursalin kun babu wanda zai ce yasin suna ne na manzo alaihi salatu wassalam ko nun wal qalami wama yasrun ma anta kenan a ce nun din a ce kuma nun suna ne na manzo alaihi salatu wassalam ba wanda ya ce haka saboda haka duk wanda ya ce taha suna ne na manzo alaihi salatu wassalam yayi shaci fadi qur'ani bai fada ba alaihi salam bai fada da bakinsa ba saboda haka waɗannan surori ko waɗannan harufa wanda malamai suka jimlace su a cikin nassun hakimun qati'un lahu sir ko kuma silhu suhairan man qata'ak wannan su ne suka haɗe maka waɗannan harufa guda 14 saboda haka Allah shi ya san abinda ake nufi da su wasu malamai na tafsiri sun ce wala Allah Allah ya yi ma larabawa kalubale su ne gwanaye ta fuskan harshe su ne ahlul lisan ashabul zalaka wal fasaha ma'abuta kwarewa da ainihin iya magana to sai aka kare musu gudu da waɗannan harufan wanda alqur'anin nan da su aka hada kalmomin kalmominsa domin waɗannan kalmomi guda 14 suna nan a cikin huruful hijaiya wanda su aka gina waɗansu kalmomi da jumloli to amma duk iya larabcin balarabe bai san ma'anar alif lam ra ba bai san ma'anar hamim ba bai san ma'anar alif lam mim sad alif lam ra alif lam mim ra kaf ha ya ayn sad ba wanda ya san ma'anarsa to wannan shine fassara mafi dacewa sai yace wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi mai bayyanawa nan alkitab wasu malamai suka ce jam'i ake nufi wasu kuma suka ce mufradi ake nufi akwai abin da ake cewa al jinsiya al tashbu a cikin suna kuma sai kaga kaman sunan na mufradi ne to amma wannan al din ta nuna ba abu daya ake nufi ba masu yawa ake nufi aw tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa sai ka ce aw tifl kun ga atiflu yaro karami kenan to amma ko sai ka ce aw tiflil ladina ba ce alladhi ba lam yadhharu ba a ce lam yadhhar ba kenan ashe al atfal ake nufi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi sai ce wal kitabil ladhi anzala min qabl kan kenan wal kitabil ladhi kenan wal kutubul lati litattafai wa'inda duk da nan muci abinda suna al kitab ina fata kuna fahimta to wasu sai suka ce anan da Allah ya ce wal kitabil mubin ina rantsuwa da litattafai masu fayyace sakon Allah subhanahu wataala idan aka ce alkutub ana nufin kenan duk litattafan da Allah ya saukar tun daga ainihin litattafan Ibrahim alayhi salam litattafan da Allah ya ba ainihin sauran annabawa irin su at-taura irin su injila da irin su az-zabur ma'ana kenan duk litattafan da Allah ya saukar su ake magana kuna fahimta wannan shine magana ta farko kenan a bisa wannan sai a ce wal kitabil mubin Allah yana rantsuwa da dukkan littattafai wanda Allah ya sauke ga annabawa kafin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma littattafan nan gabaki da yansu sifar su al-mubin kenan al-mubayyana din littafin da Allah ya saukar babu wani zawarance a ciki babu kumbiya kumbiya babu wani abin da za a ce an kasa fahimtar me ake nufi da shi ina fata mun gane shi yasa ku gane yanzu hatta huruful muqatta'a da muka yi magana a yanzu muka ce babu wata fassara sun tafi dacewa kaman a ce Allahu a'lamu bi muradihi bihi saboda a cikin wayannan harufa huruful muqatta'a babu wani abin da Allah ya bautar da mu a cikin sa kuna ganewa inda akwai abin da Allah ya bautar da mu a ciki to sai an fayyace shi an sani to amma tunda babu wani abin da dole sai mun sani mu aikata ko mu bari to shi yasa ba sai an san ma'anar sa ba duk abin da Allah yake da muradin mu san kaza dan mu aikata ko mu san kaza dan mu nisanta to sai an fayyace wannan shi yasa Allah mai gita wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma qurtum ilay duk abin da Allah ya haramta muku sai da ya fayyace komai filla filla shi yasa Allah subhanahu wataala a farkon abin nan suratul hud yace alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir in muka duba abin nan wannan suratul fussilat hamim kitabun tilka kitabun fussilat ayatuhu kitabun fussilat ayatuhu wato an yi filla filla da ayoyinsa ma'ana duk abin da Allah yake so ma'aikata to ba za a bar shi a dunkule ba sai an fayyace komai mun gane ko to shi yasa wasu malamai suka ce kenan al-kutub ake nufi akan haka za mu ce Allah ya yi rantsuwa da dukkan littattafan da ya saukar a cikinsu akwai al-Qur'ani saboda me ya yi rantsuwa da su domin tabbatar da gaskiyar al-Qur'ani mun gane wannan ma'ana ta farko kenan ko kuma mu ce wal kitabil mubin al-kitabul mubin shine al-Qur'ani Allah ya yi rantsuwa da al-Qur'ani mai fayyace komai da komai to wannan shine al-muqsamu bihi to menene kuma al-muqsamu alaihi shine inna anzalnahu fi lailatin mubaraka abinda aka yi rantsuwa da shi shine al-Qur'ani me aka rantsa dan a tabbatar shine saukar da al-Qur'ani a wannan ma'anar ta biyu Qur'ani shi kadai ya isa a yi rantsuwa da shi domin kuma tabbatar da nagartarsa kuna gane abinda ake cewa yanzu kamar a ce wani yazo yace wani kai da nagartaccen mutum ne to da na baka ajiyar kuɗi na yanzu in karba lokaci kaza sai ka ce masa ni nagartaccen mutum ne sai ce to wa zai tabbatar mun kai nagartacce ne sai ka ce nagartata ita tabbatar da cewa ni nagartaccen mutum ne ma'ana baka da bukata sai ka tambayi wani shaida nagartata ta isa in na faɗi magana haka take kuna ganewa to anan nagartar al-Qur'ani ta kai shi kadai a rantsa da shi a bisa tabbatar da nagartarsa ma'ana baya bukatan wata shaida ta waje shi kansa shaida ne akan kankin kansa ina fata kuna ganewa to wasu malamai suka ce wannan shine kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai cewa anan al-kitabul mubin shi qur'ani shi kankin kansa shi ake magana ba tare da hadawa da sauran littattafai ba tabbatar da nagartan al-qur'ani da gaskiyarsa bai bukata ma sai kai rantsuwa da wani littafi daban ka rantsa da shi a bisa tabbatar da gaskiyarsa shi kankin kansa ina fata mun gane to Allah to yake cewa kuma al-mubin shi sifan al-qur'ani shine mai fayyace komai da komai al-qur'ani babu wani abu wanda zaka ce ana buƙatar a aikata shi amma an kasa fayyace ma'anarsa ko ana so a nisance shi an kasa fayyace ma'anarsa al-qur'ani shi kankin kansa al-mubin ne saboda ma'anoni akalla guda biyu al-qur'ani da larabci aka saukar da shi kuma a duk yaren da Allah ya yi a duniya babu yaren da yake fayyace abin da yake cikin zuciyar mai magana sai larabci shi kadai kai yanzu a matsayinka na bahaushe kana magana da wani akwai abin da kana ji ga yadda yake a cikin zuciya amma sai ka ji baka da kalmomin da zaka iya fayyace masa ya gane amma kai yanzu ka fahimci abin a cikin ranka haka nan bature yake haka nan bafunata ne haka nan kowane mai yare to amma shi balarabe duk abin da yake cikin ransa to har ta su zai iya fayyace wannan abin shi kadai ne yare tilo da Allah ya yi wannan ni'ima to sannan kuma har yanzu abinda yasa ya zamo al-mubin shi al-qur'ani domin zaka iya samu akwai abinda zai zo a dunkule a cikin sa a wani wuri kuma sai a fayyace shi a wani wuri a dai cikin shi al-qur'ani kamar yadda zamu faɗa yanzu insha Allah ba da nisa ba Allah yake cewa inna anzalnahu lallai mu ne muka saukar da shi fi lailatin mubaraka a cikin dare mai tarin albarka inna kunna mundirin tabbas mun kasance masu gargadi da jan kunne kun ga Allah subhanahu wataala inda ya so sai ya ambaci kansa da dhamiri na mufradi yace inni anzaltuhu sai yace inna anzalnahu mu muka saukar da shi domin zuciyarka na farko ta jikwar jinin waye saukar da alqur'ani wannan shine ake cewa nunul azama nunun ta nuna girma wanda hatta a sauran yarurruka akan yi amfani da irin wannan wani mai matsayi ko wani mai mulki ko mai sarauta yi amfani da wannan yace mu ne muka gina makaranta kaza mu ne muka bude asibiti kaza mu ne muka yi kaza to wannan domin ya nuna matsayinsa na mai gudanar da irin waɗannan ayyuka anan Allah subhanahu wataala shine ya ara wannan din to Allah subhanahu wataala sai ya ce inna tabbas mu anzalnahu mu ne muka saukar da shi a yaren larabci akwai bambanci tsakanin al-inzal da at-tanzil anzala yunzilu nazzala yunazzilu in kace anzala yunzilu an saukar da abu a dunkule a lokaci daya nazzala yunazzilu an sassaukar daga lokaci zuwa lokaci daban-daban ba a karo ɗaya ba to nan da aka ce inna tabbas mu ne anzalnahu muka saukar da shi a ra'ayin malaman da suka ce wannan alkitabul mubin alqur'ani ake nufi suka ce to kai tsaye zuwa gare shi wannan hudin yake komawa shi wannan alkitabul mubin to inna anzalnahu mu ne muka saukar da shi fi lailatin mubarakatin a cikin wani dare mai albarka dare mai tarin alkhairai malaman tafsiri suka ce anan ana nufin shi alqur'ani gabaki daya Allah ya dunkulo shi ya saukar da shi a baitul izza fis sama'i dunya a wannan sama wacce daga ita shikenan sai kasa Allah sai ya saukar da alqur'ani a baitul izza a dunkulan sa ka cokan din sa yadda yake a hannun mu to haka Allah ya dunkulo shi ya saukar da shi a dare daya kuma Allah sai ya kira ce fi lailatin mubarakatin wannan at-tankir lit'azim an kawo wannan na kira domin girmama abu a cikin wani muhimmin dare na musamman mai tarin alkhairi mai tarin albarka. Me yasa aka kira yin shi mai tarin albarka? Domin wannan alkhairin da aka saukar, Allah bai taba saukar da alkhairin da ya kai shi ba. Babu abinda Allah ya taba saukar mabayi da ya kai alkur'ani. Duk littattafan da suka sauka ba su kai alkur'ani ba, su kai matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai Allah ya zaɓi mafi darajar littafi ya ba mafi darajar annabawa, kuma ya saukar da shi a dare mafi daraja. To wannan lailatin mubaraka ce, kuma haka aka ambace abu, dare mai albarka. Wani dare ne? To sai wata aya ta bayyana mana shi, ta ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, mu muka saukar da shi a dare na daraja. Ashe wannan lailatul mubaraka shi ne lailatul qadr, daren da muke sa ran kasancewarsa a wannan goma ta ƙarshe da muke sa ran Allah ya kai mu. Kuma shi wannan lailatul mubaraka yaushe ta kasance? A cikin watan azumi, shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran, shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan ramadan wanda muka saukar da alqurani a cikin sa. Kun ga wannan zai nuna mana saukar da alqurani a dunkule na farko ya kasance a cikin watan azumi, sannan a cikin watan azumin ma a goman ƙarshe, a goman ƙarshen ma daren lailatul qadr, wato daraja akan daraja, ta goma shi akan ta goma shi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka shi yake halitta abinda ya ga dama kuma ya zabi abinda ya ga dama. لأنه لا يسأل عما يفعل ما كان لهم الخيار, zabi ba a wajen mutane yake ba, a wajen Allah ne subhanahu wataala. Malaman tafsiri sun yi bayanai masu yawa akan alilul mubaraka, wannan dare mai albarka, domin dan adam duk wani tagomashi da zai samu a duniyarsa ko a lahirarsa, to sababin wannan din an dunkule shi an saukar a wannan dare. Domin alqur'ani shine tagomashin mu na duniya da lahira, babu wata albarka da ta kai alqur'ani. To shi ya sanya Allah ya ambace shi da rabi albarka. Yanzu duk wannan abin da muke ta faɗa, wani da yana ta ji haka kawai, amma yanzu da za a ce wani ya zo a wannan daren tunda yake bai taɓa kirga 100,000 tasa ba, sai wani ya zo ya bashi miliyan 100 cash. Dan Allah dare ne mai albarka kuma mai albarka ba, ai ba zai taɓa manta wannan dare ba har ya mutu. Ya ce kaza ne ga watan azumi da ya dace da kaza ga watan turawa, har lokaci sai ya faɗa daidai ƙarfe kaza da minti kaza, sai na ji an yi sallama aka sauke mun kabakin alheri. Saboda me? Saboda almalu shaqiqur ruh, ita dukiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ran ɗan adam, ba ‘yan uba suke ko ‘yan uwa ba, uwa ɗaya uba ɗaya. To kaga yanzu wani yanzu zai saka a yi daren da mai albarka ne saboda me ya samu, amma yanzu wani an ce an saukar da alqur'ani saboda saukar da shi ya zama wani mai albarka, ya ji dai malamai sun fassara kuma a je a haka, ya gamsu ko bai gamsu ba Allah shi ya sani. To wallahi mu dai mun gamsu, shi ne dare mafi albarka, shi ne dare mafi daraja. Wannan ayoyi guda biyu da na ta cikin suratul baqara da kuma ta cikin suratul qadr za ta kore wani hadithi, dama hadithin bai inganta ba, wanda yake cewa wai daren nan mai albarka shi ne lailatul nisfi sha'ban, daren rabin sha'ban, ma'ana watan shekaran jiya kenan, ko watan jiya, wata ji kenan, ma'ana wai lokacin da ya raba daidai, to shine dare mafi albarka, shine dare wanda aka saukar da Alkur'ani. To mafificin abinda za a fassara Alkur'ani da shi shine Alkur'ani, tafsirul Qur'an bil Qur'an ko kuma bis sunna. To kun ga anan a ce dare mai albarka shine darajar kadari, ya zama tafsirul Qur'an bil Qur'an, tunda dama ai duk Qur'ani ake nufi. In ba ka ba sai ka ce an samu warware juna. Kaga Allah ya ce inna anzalnahu, me ake nufi? Hu din Alqur'ani fi lailatul qadr, akwai wannan daren a cikin watan Sha'ban. To nan kuma sai ka ce inna anzalnahu, shi me Alqur'ani? To inda Qur'anin biyu ne, sai a ce to wani an saukar da shi da til kadari, wani kuma ainihin a cikin watan Sha'ban. To amma mun gamsu Qur'ani guda ɗaya ne, to tunda guda ɗaya ne shi kenan a daren da til kadari aka saukar da shi a goman ƙarshe ta cikin watan Azumi. Allah subhanahu wata'ala sai ce inna kunna munzirin, mu mun kasance masu gargaɗi, mun kasance masu jan kunnuwa. Akwai al-inzar, akwai at-tabshir. Idan aka ce al-inzar shine al-i'lamu ma'a at-tahwif, ana sanar da kai kaza kuma ana jama kunne, ana nuna ma lallai kai da gaske kuma ka shiga taitayinka, shine al-inzar. To Allah sai ke ta inna kunna munzirin, mu mun kasance masu gargaɗi ne, mu mun kasance masu jan kunnuwan mutane ne ga dukkan abubuwan da muke isan musu na saƙonni. A tabshir shine al-ilam ma idkhalis surur, sanarwa tare da shigar da farin ciki shine a tabshir bishara. To shi Qur'ani bashiran wa nadira, akwai bishara sannan ainihin kuma akwai gargadi a ciki. Ma'ana an nuna mana Alkur'ani ya kunshi gargadi da jan kunnuwan bayi kada su yi sakaci da dukkan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu. Allah sai ce fiha yufraqu kullu amrin hakim, fiha a cikin ita wannan daren yufraqu, ake fayyace, ake tantance, ake fasalta, ake rarraba, kullu amrin hakim, duk wani al'amari na hikima tabbatacce. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi daren Lailatul Qadari, Allah zai umarci mala'iku al-kataba, masu rubutu, sai a yi masu shifta, ku rubuta abinda za a yi daga wannan dare zuwa irinsa na baɗi. Ma'ana za a yi mai za a yi budget ɗin shekara, a nan mala'iku za a rubuta musu, koko ana faɗa suna rubutawa, lokaci kaza za a haifi da wane da wane da wane a cikin wannan shekara, a wata kaza, a kwanaki na kaza Allah zai azurta su wane, lokaci kaza za a talautar da suwa ne, lokaci kaza za a ɗaukaka suwa ne, lokaci kaza za a ƙasƙantar da suwa ne, a cikin wannan shekara da gwaurowa ne da tazuruwa ne, duk Allah zai ba su aure a cikin wannan shekara, a lokaci kaza da mai matawa ne da mai matawa ne za a samu matsala za su saki matansu, a cikin wannan shekara talakawa ne da talakawa ne da talakawa ne za su didda musu, za su kuɗi. Sannan a cikin lokaci kaza Allah zai sa a haifi manyan mutane suwa ne suwa ne suwa ne, sannan Allah zai karbi rawukan manyan mutane suwa ne suwa ne, duk sai an yi wannan budget din an gama titim. Sannan a shekarar nan za a yi adadin ruwan sama kwaya kaza zai sauka, Allahu akbar, kuma wallahi kwaya ɗaya ba za ta karu ba, kuma ɗaya ba za ta ragu ba. Sannan a cikin wannan shekarar Allah zai fitar da kwayar gero adadi kaza, kwayar dawa adadi kaza, ta masara adadi kaza, sannan za a yi ambaliyar ruwa yanki kaza, yanki kaza ba za a yi ba, za a samu ruwa isasshe yanki kaza, yanki kaza za a yi fari. Duk haka za a yi abin nan, haka za, kuma babu abu ɗaya da zai kauce. Ashe Allah gafarta malam bajet da ake yi kada a yi maka barazana arowa a kai, fiha yufraqu kullu amrin hakim, kuma shi bajet ɗin da gwamnatin tarayya za ta yi ko na jiha a iya dacewa ya kuskurewa, domin za a iya cewa yanzu an yi budget din kasa trillion kaza, ma'ana shi ake sa ran za a kashe, bukatar ta iya kasawa ya zama wannan ba dole an kashe shi ba, ko bukatar ta karu a bukaci kare. Haka nan a jiha za a iya zuwa a ce to gwamnan jiha yanzu ya yi budget, budget ɗinsa shi ne biliyan kaza a shekara, ma'aikatar lafiya an ɗeba mata ko an ware mata adadin biliyan kaza, ma'aikatar tsaro an ware mata kaza, ma'aikatar ilimi an ware mata kaza, ma'aikatar noma an ware mata kaza, walwalar jama'a more rayuwa. Kuma ba lalle wannan abin da aka ce an ware ya kai inda ake so ba, a iya kwace a ma'aikata kaza na biliyan kaza kuma su ake aiwatar, in akwai masu tsoron Allah a ma'aikatar shikenan ai yadda ya kamata, in babu tsoron Allah to shikenan ai ba ta yassara. Wani ya tafi ajihunsa, wani kuma ya tafi ajihun makusatansa, wani kuma a ɗanyi unguwa kakkurasa, wannan shi ne abin da ake. Kuma ba lalle ba ne wani inda ake da amana sai ka ji cewa an aiwatar har ma an yi rara an mayar. Wani wurin kuma idan suka yi ragowa sai a ce to a taro a kirkiro yadda za a tafiyar da waɗannan, ana yi ko ba a yi? Majalisar ɗan adam kenan, hasashe ne ya iya kasancewa, iya kasa kasancewa, to amma shi na Allah dahir ne, tabbas ne ba zai wuce ba, ba zai kasa ba, daidai da daidai cicif yadda Allah ya yi shi. To shi ne Allah ke cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikin wannan dare ake wannan budget, saboda haka ka dage ya kai bawan Allah tunda akwai sauran kwanaki daren bai zo ba ko, to yanzu ka daga hannu ka ce ya Allah budget din nan da za a yi na shekarar nan Allah ka sa ina daga cikin masu samun riba a addinance, a duniyance, a lafiyance, a mu'amalance. Allah mai kyauta ne mara karewa, ka daga hannu tun yanzu kamar rairaye ma Allah ya Allah saura yan kwanaki ai budget na shekara, ya Allah ka sa ina daga cikin masu kaso mai tsoka a cikin alkhairanka. Wallahi idan Allah ya so sai kaga kakarka ta yanke saka, sai kaga an shiga sabo shekara kuma maya-maya insha Allah. Allah subhanahu wataala ka samu dacewa. To Allah subhanahu wataala ke cewa a cikin wannan dare ake rarraba, ake fayyace duk wani al'amari wanda yake ainihin na hikima. Kuma kun ga Allah sai ya ce al-hakim, wato dan ya nuna maka wannan budget din da aka yi da hikima aka yi shi, duk abin da kaga ka samu komai karancinsa ba mantawa a kai da kai ba, an san ka wannan ya dace da kai a wannan lokacin. Idan kaga abubuwan dumus da yawa kada ka ce yo in ba dan nayi kaza da kaza ba, a'a jarraba ka ake wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna, duk abin da Allah ya baka jarraba ka yi. Kuma kada idan wani abu ya faru a ce to ai la wanna fa'alna kaza da kana kaza wa kaza, ai da mun yi kaza da kaza da kaza, a'a ahir wallahi duk abin da Allah ya li hikmatin huwa ya'lamuha, dan wata hikima ce wanda ya sani shi kada ya santa. To wannan budget da Allah yake yi kada ka dauka kai ko ni ko aljanu, wallahi ta kwari, tsuntsaye, tsutsotsi, sauro, kuda, kowa da cinnaka da kiyashi, duk wannan budget din kowa na ciki, kuma kowa abinda za a bashi nan iyashi za a bashi. Shi yasa manzo alaihi salatu wassalam dan ya kwantar mana da hankali sai yake cewa mala'ika jibrilu yayi mun rada a cikin zuciyata cewa babu wata rai da za ta koma ga Allah hatta tastakmila rizqaha wa ajraha, sai ta take arzikinta tip tip kuma sai ta cika ajalinta, in duk duniya sun hadu sai sun dauki ranka wallahi sai ka dangana da ajalinka. Fa wanda ya isa cewa wani sai naga kayyaza sai naga bayansa, in Allah bai yi ba sai dai kai ka ga nasa baya, to haka Allah ya riga ya tsara. Manzo Allah ya faɗa mana wannan, yace mala'ika jibril ya tabbatar min da wannan, anna nafsan lan tamuta ta tastakmila rizqaha wa ajalaha, fattaqullaha wa ajmilu fi talab, yace to ku ji tsoron Allah, ku kyautata a wajen nema, kada ka zo ido a rufe, abokina ya yi mota ni ma sai na yi mota, ko ana ha ba za ha mata, abokina tare muka yi wasan kasa ya mallaki gida ni ma sai na mallaki gida, a li kulli ajalin kitab, komai akwai lokacin da Allah ya yanke masa. Duk kokarin ka ba za ka mallaki abin da Allah bai kawo lokacin sa ba. In Allah ya kawo lokacin ba tsagoran neman ka bane, kawai sai dai ka ji an kira ka an ce gashi nan shikenan, kai ta mamaki. A yanzu wala Allah a cikin masallacin nan ko a wajen sa akwai wanda ba shi da mafarki cewa zai yi aikin haji a bana, kuma wallahi Allah ya kira shi. Sai in kwanaki sun rage sai ka ji wani ya kira ka, wani kana da fasfo kuwa, ce wallahi Allah bai bani da shi, amma zama za a ji a yi fasfo bana, za ka je aikin haji. Kai baka aje ba, baka ba wani ajiya ba, ba ka da tunanin, amma kuma Allah ya yi sai ka je. Domin daga cikin abin da malamai suka ambata na wannan fiya yi farko, cewa manya hujju wa manya atabi'a, an gama budget, su wane ne za su yi aikin haji a wannan shekara, su wa za su yi umara, wallahi ko ka hau jirgin in Allah bai rubuta ba sai a ce a an rufe a dawo da su. Kai in baka gani ba ni na gani akwai wanda yake faɗa min da bakinsa. Akwai wata shekara da aka wata aikin haji ita salula, ina na koyi tuna shi da bakinsa ya ce wallahi sai da suka tsallaka ruwan nan na bahar maliya kawai sai aka ce a dawo. An rufe airport ya ce mun wallahi yadda ransa ya ɓace ya ce addu'a yake yana cewa Allah sa jirgin nan ya lume a cikin ruwa. Allahu akbar. Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalihim bil-khayr laqudiya ilayhim ajaluhum. Shi saboda damuwar yanzu bai taɓa haji ba, ga ta dama ta ƙarshe ta samu, kuma yanzu a ce aje a juya, ya ce to wallahi gari jirgin ya lume duk su mutu gaba ɗaya. Shi yake faɗa min da bakinsa, ma'ana don kasancewa abinda Allah bai rubuta ba zai yi ba. Kai yanzu ba za ka yi farki ba, ka shiga jirgi har an kusa sauka Jidda a ce ba za ka yi haji a wannan shekara ba, to Allah bai rubuta ba. To shi yasa dole ka sallama ma Allah a cikin ayyukansa da kuma cikin hikimominsa. To saboda haka shi yasa sai ya ce hakim, wato ayyuka na hikima, ya ajiye komai a mahallinsa, ya ajiye komai a bagirarsa a kuma lokacinsa. Sai ya ce amran min indina, kuma wannan al'amari ne daga gare mu. Malaman tafsiri suka ce wancan yufura kudin ma'anan amra shi ne farkan min indina, wannan fayyacewa ce da rarrabewa daga gare mu, mu ne muka yi wannan kasan, mu muka yi wannan kasafin, mu ne muka ba kowa, muka ba kowane yake abin da ya dace da shi. Wallahi ɗan uwa, da muna fahimtar zancen Allah da mu samu kwanciyar hankali, da ba mu samu ciwon zuciya saboda kwafa ba mu samu ba, ko mutum ya samu hawan jini ya yi attempting ɗin kaza ya kuskure, abin da Allah bai rubuta ba za ka iya samu ba. Hadithin da nake karantawa da zo wanda manzo alaihi salam yake cewa mala'ika jibrilu yayi rada a zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu hatta ta takmila rizqaha wa ajalaha, wato abinda ya bani sha'awa na gan shi a aikata, kila wasun kuma sun gani a wani clip, kun san akwai kaguwa wannan abar mai kaman wanda ke ruwa, kun san bayan ta kama wani kashi-kashi ne, kuma tana daga cikin abu masu juriyar zafi. Wallahi abin saboda izina har yanzu yana a wayata ban goge ba, ga ta an saka a cikin tukunya ruwan yana zabalbala da ita, kuma ga masara an saka, wato ainihin masara tana gwaguyar masara, tana gwaguya da bakinta, ma'ana yanzu kafin ta mutu abinda Allah ya rubuto sai ta ci, to sai ta gama cin wannan kafin Allah ya dauki ranta. Abu da yake cikin tukun yadda huwa, amma yana ƙara satin abinda Allah ya rubuto masa. Shi yasa zaka ga yanzu akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙari kwanansa, koko afwan, ya ƙari arzikinsa, abinda zai ci bai ƙari kwanansa ba, sai kaga cewa an kamar girgizar kasar da aka yi ta Turkiya, akwai wanda kasa ta danne su sai bayan sati aka tono su da ransu, kuma da aka tono suka mutu. Kaga yanzu Allah bai kare ransa da numfashinsa ba, amma abinda zai ci Allah ya kare shi. To sai kasa ta danne shi, bai mutum ba tun da ran bai kare ba, amma kuma bai fito ba tun da abinda zai ci ya riga ya kare. Bayan sati ko kwana goma ana fitowa da shi, Allah sai ya dauki ransa. Shikenan, wani takun da Allah ya rubuta masa zai taka kafarsa ya je waje kaza da waje kaza da waje kaza, to wannan takun ya kare, amma rayuwarsa bata kare ba. To Allah sai ya nade shi ya zauna, ba zai iya tafiya ba. Yana nan kuma Allah ya rasa masa da kafafuwan gaba daya, kuma ya shekaru kafin ya mutu. Me yasa aka kawo ko aka yi masa haka? Abinda zai taka na kafafuwansa da kansa Allah ya kare shi, kuma rayuwarsa bata kare ba. Haka nan magana take, wani ka san shi yana magana da kai, yana magana da kowa, to furci da kalmomi da Allah ya rubuta musu sun kare. Sai wata rashin lafiya ta same shi, ba zai iya furta komai ba, sai dai ya kalli mutane ko ya ishara da bakin da hannunsa ko ya rubuta, amma dai furtawa Allah ya kare ta. Wani watanni a haka, wani shekaru a haka, daga nan kuma Allah sai ya dauki ransa. Kuma in duk likitocin duniya za su taro, ba za su iya dawo masa da furci ba, saboda kalmomin da Allah ya rubuta musu riga sun kare. Wannan abu ya kamata ya sa mu ga girman Allah, kuma san shi ne mai ikon yi. To shi ne ke cewa amran min indina, kaga sai ce min indina, wannan fayyacewa ce da rarrabewa da fasaltawa daga gare mu. Sai ce inna kunna mursilin, mu mun kasance mu ne masu aikawa, ma'ana mu ne masu aika annabawa zuwa ga al'umma, sannan mu ne masu aika mala'iku zuwa annabawa, sannan mu ne masu aika mala'iku su je duniya domin isar da waɗansu saƙonni da Allah ya so su isar. Wanda kun sha jin irin wannan, Allah zai aiko mala'ika ya zo da siga ta ɗan adam ko da wata sifa ya isar da wani saƙo inda Allah ya so ya isar, ba tare da wasuƙar wani annabi ba. Kamar mutane guda uku wanda kun sha jin hadisin su, wanda dutse ya rufe kofa, wannan yayi tawassuli da aikin sa kyakkyawa na bin iyaye, wannan yayi tawassuli da aikin sa kyakkyawa na riƙon amana, wancan kuma na kamewa daga zina. Kun ga wanda aka aika musu ya jarraba su mala'ika ne, kun ba tare da wasuɗar ainihin wani annabi ba. To Allah ke cewa inna kunna mursilin, tabbas mu mun kasance masu aikawa. Ko ya zama wannan inna kunna mursilin can da yace fiha yufraku kullu amrin hakim, mun fada cewa ana aiko da wannan budget da sako zuwa ga waɗannan mala'iku su rubuce. To ko wannan irsalin shi kadai ake nufi, ko kuma irsalin sakonni zuwa ga annabawa, ko kuma bil umum kowane irin sako? To Allah subhanahu wataala ke cewa inna kunna mursilin, mun kasance mu ne masu aikawa. Sai yace rahmatan min rabbik, wannan jin kai ne daga ubangijinka. To shi wannan rahmatan din da me yake da alaka? Ko dai da aka ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kenan inna anzalnahu rahmatan min rabbik, ko kuma da ake cewa fiha yufraku kullu amrin hakimin, ya zama rahmatan min rabbik, ko ya zama inna kunna muslimin rahmatan min rabbik, ko ne zai iya kasancewa? Idan mun dauki ma'anan farko, muka ce da aka ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, shi yake da alaka da rahmatan, kenan anzalnal qur'ana rahmatan min rabbik, mun aiko mun saukar da wannan alqur'ani domin ya zamo jin kai ne daga ubangijinka. Kenan ashe saukar da alqur'ani katafariyar rahama ce, katafaren jin kai ne wanda Allah subhanahu wataala yayi wa bayi. Sannan idan mun ce a'a, wannan fiha yufraku kullu amrin hakim, wannan takadiri da Allah yayi, wannan budget da ake kakkasa abubuwa daki daki guntu guntu, to rahmatan min rabbik, jin kai ne Allah yayi mana. Shi yasa Allah sai ya dadda tsaya baka da kadan da kadan. Wannan watan ka samu 30,000, ko ka samu 50,000 watan gobe ka samu 100,000 kila mai bi masa ka samu kasa da ko sama da haka da an dunkule saboda an san kai wawa ne haka baka gaba daya zakai ta bushasha kai ta bushasha ka cinye su kuma ka tsuguna to ashe wannan take dake da ake badawa da kadan da kadan jin kai ne daga Allah Allah ya riga ya san yadda muke dan na tabbatar wani yanzu inda zaka zo ka dunkulo miliyan 100 ka bashi to insha Allah kafin rana ita yau duk yadda zai kirkiro kashe wannan kudin sai ya kashe shi kashe kuma yazo ya tsuguna wasu abubuwa da ya sayo da tsada da ya kakkare da su daga baya saboda hanyar kudin kuma ta toshe to amma dan jin kai Allah sai yake baka da kadan da kadan da kadan da kadan da kadan domin a dade ana baka kana mura wani malami Allah ya ji kansa fitaccen malami ne yake kawo kinsa wani abokin su yake ta wani abokin su dai da yayi retire irin ta da yace ake kawo kudin gratuitin nan mala aka bashi madudai yazo ya dinga manya-manyan riguna manya-manyan riguna masu aiki je kasuwa ya siyo cinye saniya aka dunga bishasha aka dunga bishasha kafin ka ce menene gratuity ya gane to sai ya koma wajen manyan riguna sai ya dauko wannan sai ya kai ta kasuwa sai ya dauko wannan sai ya kai ta kasuwa su ba su ga kare to har ta kai dai in ya zo ya gane aikin kasa sai ya ce da Allah ko ta za a dan bashi dama ya shiga ya dan yi leburanci to in yi sallah sai ya daga hannu ya ce ya Allah idan ina da rabo aljanna Allah a dan gutsuro min shi shahid a cikin wannan kaga da aka bashi kudin a dunkule kun ga abin da yayi kuma ya koma da dama to ashe Allah ya budget din da kadan da kadan a baka jin kai ne wannan yana da bukatar karin bayani ba mu kai gaba ta uku ba amma an nuna min lokaci sai dai mu tsaya anan abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
me tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara mana imani takawa da tsawon rayuwa mai albarka
amin
dan Allah malam dangane da aya ta 70 cikin suratul zukhruf da Allah yake cewa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun sai malam tambaya ta ita ce wanda kuma ya ba Allah amma kuma ya mutu bai yi aure ba kenan wannan ayar ba da shi take ba ko kuwa har wanda bai yi aure ba ya shiga ciki
to ina zaton mai tambayar baya na lokacin da muka yi tafsiri mun ambaci maganganu uku na malamai magana ta farko antum wa azwajukum ma'ana antum ashbahukum ku da makamantanku masu imani duk wani jinsin mai imani to saboda haka ku shiga aljanna ana faranta muku rai ko ku antum wa azwajukum allati ishtum ma'ahunna fid dunya ku da matanku wanda kuka rayu da su a duniya ko ku a ku da matan da za a ba ku a aljanna saboda ka duk wannan maganganun malamai sun faɗa kuma in Allah ya ba za ka mutu ba kai auren ba insha Allah za ka yi aure
wannan tambayar sa yace malam kwanakin baya kai magana akan falala ko kuma yadda mahaddacin alqur'ani zai samu benaye a aljanna to kasancewar an ce dan aljanna yana shiga aljanna tare da iyalinsa na duniya to malam idan ya kasance mutum matarsa ba ta haddace abin da ya haddace ba shin tana iya murar wannan abin da mijinta yake samu
ai kullun da kai da kaya ballaka wuya gidan miji shi ne gidan matarsa Allah ya gafarta mana tun ibada je ko a rayuwar duniya ana yi gidanka daban gidan mata daban inda dai kake nan matar ka take kun mun karanta tun a ranar ba cewa Allah yana faranta ma bangaren ko dai ya Allah ya daga likafar iyayensu su kai matsayinsu wanda ba su yi aiki da za su kai matsayin ba ko kuma su iyayen ma'ana bangaren biyu ko ƴaƴan ba su yi aiki irin na iyaye ba ko iyaye ba su yi aiki irin na iyaye ba a daga likafarsu to su ma matan idan Allah ya so haka zai yi musu kuma ma ai abu ne kai ma ka san ghairu ma'qul a ce aljanna kadaban kuma ta mata kadaban ka gani saboda kai kana tare da matan ka duk inda kake
tambayar sa ta biyu yake cewa shin malam ya mutum ya kamata ya yi idan ya zo yin sallah da shafara shin zai sabe ta ne ko kuma zai yi duba da hadisin na da tufafi da gashi
shi wancan hadisin daga cikin larabawa musamman wanda suke sababbin shiga musulunci musamman manyan mutanensu suna ganin kaman isa ce da nuna matsayi gashin mutum ba zai taba kasa ba tufafinsu ba za su taba kun san wancan lokaci dai kun ga wasu babu bari ga wancan lokaci magana ce ta izari da rida'i ko kuma ainihin wata riga da za a sa doguwa ko alkyabba amma dai babban riga babu hasali ma ni ina batan in ma ka ga farin mutum da babban riga to a wajen baki ya koya za ka iya gani kila a wajen mutanen Murtaniya da mutanen Morocco da wasu na Egypt to amma su ma idan ka bibiya a wajen bakakenmu suka koya asali babban riga ta bakin mutum ce saboda haka a lokacin da ake ba maganan gashi da sauran tufafi babu magana babban riga to su wasu daga cikin masu nuna isa in za su yi sujuda sai sun nannade kayansu shi kuma abin da ake so da kai da tufafin jikinka duk su yi sujuda ga Allah subhanahu wataala ga baki daya kai dama ba a magana gashinka tunda gashinka karangiya ne ba sauka zai yi ba gashin larabawa shi ne yake sauka a ƙasa to saboda haka babban riga ko ka nade ko ba ka nade ba dai dole dai za ku sauka tare da ita ba yadda za a ce kai ka isa ƙasa ita ba ta isa ƙasa ba kuma za ka ga ita babban riga ma sunna ta ma shi ne dama kawai ma a saɓe ta kowane tufafi za ga akwai yadda yanayin sa shi yake yanayin sa babban riga dama shi ne ainihin saɓe ta so ko da ka saɓe babban riga wannan ba zai hana in ka kai goshi ita ma ta zuba a ƙasa ba zai hana ba.
Wannan yake cewa ina yau malam barka da wannan lokaci Allah ya kara malam nisan kwana mai amfani malam tambaya ta ne ita ce har shiga yanayi na wahalar kuɗi wato cash sai ya zamana akwai wasu da suke tura min kuɗi a account ɗina don na je banki na ciro musu saboda ina da aboki a bankin kuɗin yana yi min sauƙin samu idan na kai musu suna ɗaukan wani abu su bani kamar yadda ake ba da charges to malam ne hukuncin yin haka
to ai wannan kudin wahalar ka ne tunda ka ce kana zuwa banki ka karbo ka kawo musu aiki kai musu wato akwai bambanci akwai a ce an sa ka aiki kai aikin an biya kai zalal misali za ku ga idan sallah ta zo kananan kudi sababbi naira 10 20 20 5 sai kaga wasu sai su saida maka sabon kudi rafar abin nan 500 ma'ana yan 50-50 misali sai a ce to an saida maka shi 550 ko 600 ko yan naira 10-10 misali na 1,000 sai a ce to an saida maka shi kaza ko 1,200 ko 1,000 to wannan haramun ne wannan to amma da mutum zai tura ka cewa wane ungo ka je banki ka samo min sababbin kuɗi sai ka je kai masa aikin ka kawo ya sallame ka wannan babu komai ko nawa ya baka aiki ne kai masa ya biya ka kuma anan ba wai ka'ida ya ce maka to duk dubu a kawai ka je ka kawo min in sallame ka kaga anan ba a canza kuɗi da kuɗi iri ɗaya da ƙari ba amma kawai wani ina da sabon kuɗi kai kana da tsohon kuɗi sai ka mun ƙari to wannan riba ce a kuɗi wanda yake jinsi iri ɗaya so a yadda ka faɗa aiki ne kake masu su tura a kawun ɗinka kai kuma ka je banki ka yi layi ma ƙarshe ko ba komai za ka zuba kuɗin mai a babur ɗinka ko ka hau kekenka ko ka hau ɗan a daidaita ya kai ka ka je ka aiki ka dawo wannan kuɗin wahala kane aka sallame ka.
Tambaya ta ƙarshe a yau yake cewa Allah ya saka malam da alkhairi malam wani hanyoyi mutum zai bi dan ya kare kansa daga aikata riya sannan kuma idan mutum yana aikata aiki ko kuma idan mutum yana aikata wani aiki bayan ya gama yana boye aikin daga baya sai mutane suka sani sai suka saka masa sai kuma kawai ya jira ya tashi ga sakamakon wannan yabin da aka yi masa shin ya ladan sa na wannan aikin yake zai samu lada ko za a kwace ladan
to na farko dai abin da yake magance riya a wajen nan adam kullun daga cikin su ka dinga halarto an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka duk aikin da zaka yi ka dinga halarto kaman ga Allah kana ganin sa ko kuma ga Allah yana ganin ka wannan zai sa kai kokarin ikhlasi a cikin wannan ayyuka idan kana jin riya tana yawan bijiro maka to ka takarkare a cikin addu'o'inka ya Allah ka tsarkake zuciyata daga riya Allah ka tsarkake ayyukana daga riya ka dinga addu'a Allah insha Allah ta'ala zai taimaka maka gaba tambayarsa ta biyu ai in an riga an gama aiki maganar riya ai bai taso ba domin ita riya ana yin ta ne lokacin da mai kallo yake kallo sallah sai kake yi shikenan sai kaga wasu na kallon ka sallar da in kai ne a gefe ba za ka yi tsayuwa irin wannan ba ba za ka kyautata karatun alkur'ani irin haka ba amma yanzu tun daga masu kabari za a dauka da sauransu tubari yanzu kai rangada ka gyara ci ai ba dama to anan shi ne matsala amma in kai ka gama kuma daga ba sai mutane suke yabo ko da ka ji daɗi a ranka baka da wata matsala sai na Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yayi irin wannan koken ga manzo alaihi salatu wassalam yace ya ma'aikin Allah ina yin ayyuka wanda Allah ya san cewa saboda shi nake kuma wasu za su zo su dinga yabawa su dinga yabawa wannan ba zai bata min aiki ba sai manzo alaihi salam yace tilka ajilu bushra mu'min Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatina fil akhirah lahumul bushra suna da bushara suna da albishr a duniya da lahira to kai wani abu tsakaninka da Allah nabin Allah ko na taimakon wasu bayin Allah mutane su zo su yaba kuma kai ba dan kai ba kai ba to wannan bushara ce aka fara yi matun a duniya kuma sunna ce ta Allah in dai zaka yi abin kirki duk yadda zaka boye ka ce ba za a gani ba wallahi Allah sai ya sanar ku dauki Zainul Abidin Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zainul Abidin yana daga cikin masu tsantsan ikhlasi mutum ne mai wadata mai taimako Madina ba ta da yawa a lokacin sosai to yakan sa a zo a kawo ya sa a yi nikan gari daiwa a gidansa to sai ya samu 'yan bahuna a duddura na gari sai ya bari dare ya yi shiru ba wanda yake yawo sai ya goya gari a wuyansa ba ma zai samu wanda daga cikin yaransa ba kada ya je ya faɗi ya yi sai ya goya sai je ya kwankwasa maka da ya kwankwasa ya ji ka taho sai ya sauri sai ya dora kuɗi akan wannan gari sai ya tafi a guje kawai sai dai ka bude ka zo ka samu gari da kuɗi baka san wanda ya baka ba hikimarsa anan na farko kada ya cika maka ido ya maka kurjini saboda kana masa alkhairi wata haduwar ganin ido ya halacin kai ko kuma a zo a yi ta yi haka ya yi ta yi mutanen Madina suka dinga dako su kama mai wannan aiki ba su iya ba duk da mara su ta ƙari so kasa amma kuma Allah sai da ya nuna mai yin ta yaya aka gane mai yin abubuwa guda biyu daga ran da ya mutu ba a sake jin an kwankwasa kofar wani an kai masa gari da kuɗi ba kuma da aka zo masa wanka sai aka ga baki a nan saboda ɗaukar gari da yake ci da kansa bakin ɗaukar kaya kun ga shi sai da ya koma ga Allah ma sannan Allah ya faɗi mai yin aiki saboda haka in dai za ka yi abu na alkhairi ko a cikin ɗakin ka za ka yi, ka yi yau, ka yi gobe, ka yi zaibi, to Allah sai ya sanar da wasu daga cikin bayi kana aikata alkhairi iri kaza. Saboda ka indai ka yi don Allah kada ka damu, ko wasu sun yaba kada ka damu, kai dai yi ƙoƙari lokacin da za ka yi ka ga cewa ka yi don Allah. Wannan shi ne mafita. Amin, amin. To akwai masu neman addu'o'i da yawa. Akwai wasu bayin Allah da suka buɗe sababbin wurare na sana'a, suka roƙi addu'a, ƴan uwa a yi musu addu'a, Allah ya sa albarka ga wannan wurin sana'a da suka buɗe, kuma Allah ya kare abin ki. To muna musu addu'a, Allah ya sa albarka, Allah ya taya su riƙo, kuma Allah ya kawo ci gaba. Kuma muna musu nasiha don Allah su inganta, su ci gaba da ingantawa, kada algushu ko wani abun ha'inci ya shiga cikin wannan sana'a tasu. Allah ya riƙa ya sa albarka. Akwai masu marasa lafiya da masu mamata. To muna addu'ar marasa lafiyar nan, Allah subhanahu wataala, marasa lafiyar nan Allah ya ba su lafiya. Mamata nan Allah ya yafe laifukansu, mazansu da matansu. Akwai ɗalibai da yawa wanda suke koken lokacin registration ya ƙure, kuɗi kuma yi musu wahala. To muna musu addu'a, Allah ya buɗa musu daga fanalarsa, Allah ya buɗa musu daga fanalarsa, Allah ya share musu hawayensu, Allah ya yaye musu damuwarsu, Allah ya ba su ikon yadda za su samu su yi wannan registration nasu, kuma Allah ya amfanar da su da musulunci da wannan karatu nasu. Allah ya riƙo da hannayensu. Iyayenmu wanda suka rasu ga baki ɗayansu, Allah ya gafarta musu, ka yafe musu. Wanda suke raye, Allah ka sa mu cika da imani. Allah karɓa mana dukkan addu'o'inmu da ibadodinmu, inda muka yi daidai, Allah ka ba mu lada. Abinda mu kuskure, Allah ka gafarta mana kurakuran, ka gane da mu daidai din. Shugabanninmu tun daga mataki na sama har zuwa na ƙasa, Allah ka riko da hannayensu. Allah ka azurta su da mashawarta na ƙwarai. Allah ka ba su kariya dare da rana, gida da waje, gaba da baya. Allah subhanahu wataala ka ba su ikon ɗorawa inda suke daidai, inda su kuskure, Allah ka tsinka yadda su kurakuran, ka ba su ikon gyarawa. Allah ka ba mu damana mai albarka, Allah ka ba mu damana mai albarka, Allah ka ba mu damana mai albarka. Ya Allah ka kawo sauƙin rayuwa ga wanda suke cikin takura. Allah ka kawo sauƙin rayuwa ga bayinka, Allah ka kawo sauƙin rayuwa ga bayinka. Allah ka yaye mana kowace irin damuwa. وصلى الله وسلم وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.